maganar rashin jituwa tsakanin jami'an da suke karkashin shugaban kasa ba yau aka fara ba, dan an dade ana yi. To amma abin damuwa yanzu shine tunda abin ya jibanci bangaren tsaro a halin da Najeriya take ciki a halin yanzu, ya kamata a ce duk wani masoyi na shugaban kasa in kuma yana da ƙarfin shugaban kasa yake ba aiki, to ko kasan ya kamata su sa a gaba inda za a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sace-sace da ba. Amma wannan wasiƙa da shi Babu Ganin Mangune ya rubuta, wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi kuma ya fito da abin fili, kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron fanni-fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu, su haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka wannan takarda ya fito fili ne, ya nuna ma jama'a cewa abin da ake zargi gaskiya ne, kuma in dai haka za a ci gaba, to haka za a ci gaba da zama a cikin wannan hali har zuwa ga rashin wannan ƙarshen wannan gwamnati.
To ana iya cewa kenan, saboda a cikin wasiƙar shi ya rubuta cewar shi Abba Kyari yakan yi kaka gida, kuma Abba Kyari baya barin shugaban ƙasa ya san wani abu, hasali ma yana cewar Abba Kyari yakan zauna da jami'an tsaro yana ba su oda ba tare da sanin shugaban ƙasa ba.
Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarƙashin shugaba, to ba kowa ke da laifi ban da wannan shugaba. Mene ne yasa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Umaru Musa Yar'Adua? Me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin Buhari? Idan aka ce shugaba na da sakaci, ya bar kowa da yake kusa da shi yayi abin da yake, kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya haɗa a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa, to ai kaga dole irin wannan ya faru. Kamar kwanan ne shugaban ƙasa ya ce shi doka ba ta bashi yanci ya kawo sarki da gwamnati ba su zaman lafiya su zauna tare ba, to sai kasance wannan magana kamar yana nuna irin halaye ne na shi shugaban da kuma inda ake tafiyar da gwamnati a Najeriya a halinsu, inda yake mutanen ma da suke ƙarƙashinka kansu ba a haɗe yake ba, kuma suna abin da suka ga dama kuma ba ka iya fitowa ka musu magana. Saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba, za ka nuna, zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarƙashin shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake suka gwamnatinsu.
Idan na fahimce ka, Sanata, kana nufin kenan shi Muhammadu Buhari watan ya gaza tafiyar da mulkin Najeriya kenan, a yanzu za a iya cewa wasu tsiraru na kusa da shi suke tafiyar dukin gwamnatin, kake nufi?
Idan ƙasa tana cikin irin wannan hali, ana kashe mutane a arewa maso gabashi, ana kashe mutane a arewa maso yammaci, rikice-rikice na ɓangaren ƙabilanci, ƙasa na neman ta dare gaba ɗaya, kuma ana sukanka a matsayinka na shugaba. A cikin wannan hali da kake ciki har ka fara zuwa wurare ana maka ihu, to duk mutumin da ke ƙarƙashinka in dai kai yake ma aiki, ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncinka da kanka. In kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas ga irin waɗannan abu, wurin shi ya kamata ke. Idan waɗannan mutane guda biyu ko uku ko huɗu da suke ƙarƙashinka suka nuna cewa ba za su iya haɗa kai don kare maka mutunci da kare mutuncin gwamnatinka ba, in dai ba tsoronsu kake ji ba, in ba wani shakkansu kake ji ba, in ba wai wani kunyarsu kake ji ba, babu inda za a ce ba za ka kore su ba ko za ka ɗauki mataki a kan wanda shi ke da laifi a ciki. Amma haka ake zaune a cikin wannan ƙasa.